This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 17, 25 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashoci kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalon, Niya, Murya Arewa. Hawa kuma masu na'uran computer suna iya kama mu a duk lokacin da suka so yin hakan akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum. Yanzu din Maladan Ibrahim a yau ne tare da Grace Alheir Abdu muke farin cikin sake jan ragaman shirin da wannan hantsi. Bayan labaran duniya, za mu ji wato turka-turkan da ke shirin kunno kai wajen rantsar da gwamnan jihar Rivers, sai kuma shirin rigakafi da za mu kawo muku, sai sharhin jaridun Ghana, kana mu kawo muku rawayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana ta wayar tarho. Amma fa duk waɗannan sai kun saurari cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da hantsi ga cikakkun labaran. Gwamnatin Amurka ta fitar da bayanai da dama da tace ta samu lokacin da aka kai sumami a gidan da dakarun Amurka suka kashe shugaban kungiyar Al-Qaeda Osama bin Laden. Ofishin Daraktan Harkokin Leken Asiri ya ce fitar da takardun bayanan ya biyo bayan gagarumin nazarin da cibiyar Amurka ta gudanar kamar yadda wata doka da aka kafa bara ta ayyana. Wani kakakin ma'aikatar ya bayyana cewa an tsaye da shawarar fitar da bayanan ne bisa kiran da shugaban Amurka Barack Obama yake yi na gudanar da harkokin mulki da ya shafi harkokin tsaron ƙasa ba tare da kumbiya-kumbiya ba. Bayanan da aka fitar jiya Laraba sun hada da bayanan sirri da wasiƙun da aka rubuta wa iyalan Bin Laden da jerin littattafai da aka rubuta da Turanci da aka samu a gidan da takardun bayanan hanyoyin amfani da na'urar kwamfuta waɗanda suka bayyana dabarun da za su hana jami'an Amurka sanin inda yake. An ce Bin Laden ya umarci ɗaya daga cikin matansa da ta taso daga Iran da cewa ta yi kyakkyawar kulawa saboda an ƙirƙiro wata na'urar ƙanƙanuwa wadda za a iya ɓoyewa allura wadda kuma ake iya amfani da ita a san a riƙa sauraron abin da mutum yake faɗa. Bin Laden ya umarci matar tasa kada ta taho da komi domin bai yarda da Iraniyawa ba. Ya ce suna iya sa na'urar da waɗansu kayan da za ta a cikin waɗansu kayan da za ta taho da su. Wasiƙa na cikin abubuwan da ma'aikatar leken asirin ta kwaso lokacin da sojojin kundin bala suka kai farmaki gidan Bin Laden suka kashe shi a Abbottabad, wani birni da ke kusa da sansanin sojojin Pakistan ranar 2 ga watan Mayu shekara ta 2011. A cikin wasiƙar Bin Laden ya yi ƙoƙarin bayyana wa dogarawan nasa abin da ya sa batun tsaro ya fi muhimmanci. Koda kuwa yana mai da hannun agogo baya a wajen gudanar da ayyukan jihadi a ƙasashen duniya. Ya rubuta cewa dangane da amfani da na'urar intanet wajen aika saƙonni, za a iya amfani da ita wajen aika saƙonnin gaban gari. Amma halin sirri madugun jihadi bai yarda ya amfani da wannan hanyar ba, sai dai a riƙa tura ɗan aika ya kai saƙonni hannu da hannu.
Ƙungiyar ISIL ta kwace birnin Palmyra na ƙasar Syria, abinda ke haifar da fargaban wata sabuwar guguwar lalata kayan tarihin musulmi masu daraja da ba za a iya mai gurbinsu ba. Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta ƙasar Syria mai cibiya a Birtaniya ta ce dakarun Syria sun janye daga galibin biranen jiya Laraba da yamma bayan ƙazamin gumurzun da aka yi da mayakan birnin da ke arewacin ƙasar. Palmyra, wata cibiyar kayan tarihin ƙungiyar UNESCO ce mai ɗimbin tarihi. Daraktan cibiyar adana kayan tarihi na ƙasar Syria, Mamun Abdulkarim, ya ce an kwashe ɗaruruwan kayan tarihi daga birnin zuwa waɗansu wurare da ke da tsaro, sai dai akwai manyan kayan tarihi da ba za a iya tumɓukewa ba. Jami'an ƙasar Syria da na Majalisar Ɗinkin Duniya na kira ga ƙasashen duniya su taimaka wajen kare waɗannan wurare daga mayakan ISIL waɗanda suka lalata kayan tarihin da ke ƙasar Iran farkon wannan shekarar.
To, kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Amurka Barack Obama ya bayyana jiya Laraba cewa canjin yanayi yana barazana ga harkokin tsaron cikin gidan Amurka ta wajen ƙara kaifar da wato aukuwar bala'o'i da kuma waɗansu matsalolin rayuwa. Shugaban Amurkan ya shaida waɗanda suka kammala horarsu a makarantar dogarawan Amurka da ke New London, Connecticut cewa illa canjin yanayi za ta shafi yadda sojoji ke kare Amurka, duniya kuma na buƙatar ɗaukar matakan gaggawa domin shawo kan ɗumamar yanayi. canjin yanayi musamman batsewar teku barazana ce ga tsaron cikin gidanmu da tsarin tattalin arzikinmu da tsaronmu da lafiyar Amurkawa, inji shugaba Obama. Canjin yanayi yana barazana ga shirin dakarunmu, cibiyoyin sojojinmu da dama suna gabar teku da suka hada da sansanan askarawan gabar teku a Norfolk. Ƙoramar ruwa da hadari mai ƙarfi na ci gaba da ambaliya a sansanan mayakan ruwa da wato mayakan ruwa da na samanmu. A yamma fari na wutar da wato fari da kuma wutar daji za su iya barazana ga wuraren da dakarunmu ke samun horaswa. A Washington, wani ɗan jam'iyyar Republican a majalisa, Senator John Barroso na jihar Wyoming, ya musanta sashen Mr. Obama cewa canjin yanayi yana barazana ga tsaron cikin gida. Ya ce Amurkawa su fahimci cewa akwai barazanar da ƙasarmu ta fi fuskanta, ita ce wato faɗawar Ramadi da a Iraki a hannun mayakan ISIS. Wannan kuma shi ne ainihin misalin barazana ta zahiri da shugaba Obama ya kamata ya mai da haikali a kai.
Labaran duniya ke nan, kuka saurara. Yanzu din ma daga babban birnin tarayyar Najeriya za mu faro inda lauyoyi ke cewa umarnin da mai shari'a na ƙasa ya bayar game da rantsar da zaɓaɓɓen gwamnan jihar Rivers ya saba wa dokar ƙasa, kamar yadda Hassan Maina Kaina yake cewa a cikin wannan rahoton.
Shi dai Attorney General na tarayya Mr. Muhammad Bello Adoke ya umarci Chief Jojin jihar Bayelsa da ya rantsar da sabon gwamnan jihar Rivers ran 29 ga watan gobe, kasancewar jihar Rivers ba ta da Chief Joji. Wannan ya haddasa cece kuce tsakanin manyan lauyoyin kasar, duba da sashi na 185 karamin sashi na 5. Na tambayi barista Yakubu Salibawa, wani babban lauya a Najeriya, shin su lauyoyi ta ya suke kallon wannan al'amari ne?
Abin da ke faruwa a Abuja kone sabon al'amari ne ya so gaba daya a Najeriya. Ya kamata yanzu a jihar Port Harcourt wannan president na customary court of appeal din da inda ake babu Chief Joji, inda ba su da shi ya kamata ya rinka da shi, amma shi kanshi a leci gwamnati ya riga ya gabatar da sunansa da a bashi wannan Chief Joji, wanda su kuma ka san da yake akwai matsala tsakanin ainihin wanda aka zaba yanzu da matan shugaban kasa da abubuwa da akwai sarakiya da dama a jihar Port Harcourt. To shi sa suka ce a na biyu din ma su ba su so a ba wannan wanda a leci ya gabatar da sunan sai dai na biyu wanda shine yake bin wanda ya sauka. To yanzu haka a leci sai ta ci kotu, ya je kotun nan sai ya zo ya shi ainihin babban alkali gaba na Najeriya da kuma ainihin hukumar take ainihin take zaben alkali wato judicial council. To amma duka abin da ke damu shine idan sashi na 185 ya ba da hurumin cewa wa'annan mutane wanda su ake kira a turanci judicial officer wato alkalai ne, kuma alkalai suna karkashin iko da halittun shi babban alkalin alkalai na Najeriya wato Chief Justice ne. Shin yanzu Attorney General yana da hurumin da zai ce ya shine yake da iko ya ce ya appoint wani ya je yayi wannan aiki?
Shi ma wani babban lauya a Najeriya, barista Aliyu Umar, ya ce ba daidai bane a Attorney General na tarayya ya umarci Chief Jojin jihar Bayelsa ya rantsar da gwamna a jihar Rivers.
Akwai kamanta Najeriya kasa ce da take bin federalism, wato ya danganta wannan damar nashi da wannan sashi na 185 sakin layi na biyu. To matsalan anan gun wa yake da ƴancin nadawa shine gwamna na wannan jihar na Port Harcourt, ba kuma Attorney General na federation ba na kasa, amma Attorney General kasa bai da ƴancin ya doki aiki da ba na shi ba na gwamnan jiha na Rivers ya bawa Chief Judge na Bayelsa domin yin wannan abun. Dole dan gaba ko an yi haka sai wasu za su iya zuwa kotu su yi challenging cewa jihar Rivers ba ta da gwamna.
Barista Aliyu Umar kenan. A ɗaya bangaren kuma barista Yakubu Salibawa ya ce ko da babu Chief Judge a jihar Rivers, to shugaban kotun gargajiya ko garan kadi na jiha ko kuma alkalin kotun ɗaukar ƙara na tarayya ka iya rantsar da gwamna kamar na yadda sashi na 185 ya bayyana.
Amma a ce an kawo wani daga watan jira, to akwai wani dubi, akwai abin da yasa aka yi wa, amma za a bi doka. Idan ba wa aku yanda sashi na 185 zayyana sake na yi a karamin sashi, in ba su ai doka wadda na riga na gaya maka sashi 10 ta ainihin dokar rantsuwa ta ce wa'annan mutanen za su, to dan me sai an tafi wanda ya an dauko ban haka kuma shine yake da hurumi tunda wa'annan alƙalan za su ikon Chief Judge shiko Attorney General. To gaskiya idan aka yi haka na tabbata za a iya samu an kalubalanci wannan ko da an aikata haka akwai da za su yi kotu wannan rantsuwa ba ta yi ba.
Barista Aliyu Umar kenan. Hassan Maina Kaina daga Abuja, Najeriya.
To Allah ya kyauta, kafin a ci gaba a shakata da wannan.
mazan Allah magani annaban Allah na magani talakawa ma na magani kaga dan tilan mu kula da su tun da jirgin birnin Yamani shi jirgin birnin Ingila to ja kada da Italiya in yi dan koka ya kajiya bakin wallahi dangana motocin talakawa suna tsaye tun da kayan su ne ke saya yau idan talaka ba sai kaga kayan sai ya rufe anan kaza ga cikin Lagos kuma ga batishin ga laina shin ga labintin zabadin an kafa haka ke calaran duk sun kafa dubu babban kantikin su dudan talakawa an kai mutukan talakawa sai du waɗannan dolaran da ne jirgin sama mai rugujin tsiya kaga shi ma ba zai tashi ba to idan talakawa ya shiga shin jirgin ƙasa kariya dan talakawa an kai dama su ne ke shiga sannan zai dawo da su sannan su ne zai kai sannan zai dawo da su mutukar talakawa a shiga kaga jirgin ba zai tashi ba talakawa don muku gargaɗi gwamnatin wani in ba na ku ba ai yana da wuya ta kula da ku wannan mota ce ka saya in ba hanya za ka yi don haka gwamnati ta tuna ta yi kwalta ma keke a ƙauye da cikin birnin gari motocin talakawa don su hau mutukar in ba kan lafiya je ka ka shawo magani Allah na ma magani kaga gwamnati na ma magani talakawa shi in kun tuna gwamnati ta yi mana ƙoƙari ga makarantu ta gina sannan ta yi middle school sannan ta yi college school ga university ta mana shauran makarantun nan ƙasan da ƴaƴan talakawa an kai watan-watan ayyukan kuntuna domin su za su rike ƙasa domin su ne
to madalla kada shagal ana tare da sashen Hausa ne na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC yanzu mu na agogo ya ce karfe 3:12:20 ga kuma shirinmu na gaba
riga kafi tambarin lafiya
zan polio abai da jobare alakana na yake ruku jarama ma Allah ubangi karaba mu da ciwon polio
masu ranar rigakafi tambarin lafiya assalamu alaikum Jummai Alice daga nan birnin Washington DC nake farin cikin jagorancin gabatar da wannan shirin da ke kokarin fadakar da iyaye muhimmancin suna bari ana yi wa ƴaƴansu alluran rigakafin cututtuka ga Nasiru Yakubu birnin Yaro nan da irin tanadin da suka yi wa wannan fili a yau
Haji Hajin Mai sanu da kokari kuma barka da hantsi malaman addini na ƙara yi wa mabiya bayani game da kula da lafiyar ƙananan yara musamman wajen ba da su domin yi musu rigakafin da zai kare su kamuwa daga cututtuka masu hallaka ƙananan yara ciki har da rigakafin cutar polio a wani taron wayar wa al'umma kai game da tsarin aiwatar da rigakafin cutar shan inna daga gida-gida zuwa ga na yau da kullum a asibitoci Sheikh Sirajo Suleiman Bomo ya jawo hankalin iyaye ne game da alfanun da ke tattare da rigakafi musamman na ƙananan yara
ya tabbata a sunna cewar gaskiya in cuta ta bulla to yana da kyau kowane mutum ya yadda da a dauki mataki kan cutar don in cuta ta samu yace in ba a yi mata rigakafi ba to ta samu dama ta shiga jiki to za fa ta yada a cikin al'umma sai yace to in ku aka bari ta yada a cikin al'umma to maganin ta kuma zai yi wahala domin ana iya maganin abu ne in yana kadan saboda haka yana isar da sako ne ga sauran ƴan uwan musamman ƴan uwana mutanen karkara an fi cutar da mu da cewa me yasa ake kaza me yasa ake kaza to wannan a ƙarƙashin wannan magana ta wannan malami yana cewa ita cuta in ta samu ya halatta a daukan mata mataki kafin ta yawa kuma ko kai kaji kanka ya fara ciwo kana da hankali to ai ya kamata ka fara neman likita ne ba kai rikicin neman panado ka sha ba yayin matsalar ka ba ta panado bace da zaka ga ya ma likita sai likita ya ce a'a kila ma motsa jiki yake bukata kai kawai daga motsa jiki to ka samu lafiya kenan to sai wannan malamin yace in aka kyale cuta ba a yi mata rigakafi ba to ta kan yada a cikin jiki lokacin da aka farga da ita kuma ake so a yi mata magani to ana fa iya kasa samun nasara domin yawaitanta kuma a cikin al'umma wannan maganan ita ma tana tabbatar mana da cewa a addinance ana bukatan a yi rigakafi kenan sannan a zo da magana a ce ga wata kwayar cuta amma ana bukata a yi maganinta, mutane kuma su ce su basu gamsu da wannan maganin ba. Da musulunci, wato littafin musulunci Alkur'ani da maganganun manzon Allah da sauran malamai, yana nuna cewa wannan babban kuskure ne. In baka san abu ba, aka ce maka ga yadda yake, to ya kamata ka saurari abin ne, ka gano shi, sannan ka gane meye manufan mai gaya maka kafin ka aibanta abu. To matsalar mu, mafi yawan mutane kafin mu san abu muke fara cewa abin bai da kyau. To Allah ya gaya mana wannan wata magana ne wanda ana bukatan aban masu ilimi su yi magana a ciki. Shi yasa Allah yakan ce la tubluwanna fi amwalikum wa anfusakum wa la tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina ashraku adhan kaseera wa in tasbiru fa inna zalika min azmi al-umur. Allah ya ce akwai abubuwa da za a zo muku da shi wanda yake wannan abin yana da ma'anan gaske a gurinku, in kun amfani da shi zai kare ku daga musiba. Amma waɗansu wanda ba su san abin kuma, wanda sun fika ilimi kai da kake kin abin, sannan kuma sun san fa'idan ayi abin, amma kuma sun suna son ko su musguna ma gwamnatin, ko su musguna ma wani bangare na duniya, ko kila wani makocinsu ne ke cikin tsarin wanda su ba sa shiri da shi, suna so su bata abin su yada ma duniya cewa wannan abin bai da kyau. Sai Allah ya riga su sai ya faɗa a Qur'ani ce da yawa mutane za ku rika jin waɗansu maganganu, musamman daga wurin mutanen da suka samu ilimi mai zurfi fiye da ku, shine min allazina utul kitaba. Bana so in faɗi wani yanki sai ya zama da matsala a maganar da muke yi, amma an ce utul kitaba wanda aka ba su littafi hannu, to ba jahilan ciki ba kenan wanda suka san abin. Allah ya ce za ku rika jin maganganu, ga magana yadda take, ga yadda abin yake, amma kuma an gaya maka lokacin da ka gaya ma wanda bai san abin shi kuma sai ya jirkita baka tunaninka. Sai Allah ya ce wani lokaci kuma za ka rika ji daga waɗanda suka rabu da kai ma ba su tare da kai a harkan addini. To in sun san in an samu rigakafi, kila wancan kabila ko wannan addini in sun gamsu da abin za su samu lafiya, za su samu ginuwa, za su samu ɗaukaka. To wanda kuma ba su so su cin masu, kila sun wuce su, sai su shigo da wata magana, ya ce ah, to kai da ake kamar yadda aka faɗa.
Gargaɗin da muke da kira a ji yafi yafi, rayuwa tattalin ta ake ƙwarai kun ji mata.
Da wa'annan daraktoci sun faɗi cewa wani lokaci in an je wani gari za a yi kamar masu igabi. Sun faɗi garurukan da na sani na kuma san me aka yi a wurin. Sun faɗi cewa an kulle ma'aikata, an kulle kayan aiki. To sai Allah ya ce wannan jifan magana ne daga waɗanda ba sa son mutanen da suke gurin su amfana, ko su rayu, ko su samu lafiya wanda ta inganta. Saboda haka dole ne a ji wannan. Sai Allah ya ce to amma kai dan adam aka kawo maka labari aka ce ga magani, sai baka san shi ba. To abin da ya kamata ka fara yi shine kai aiki da hankali, kai hakuri ka gama sauraron bayanin mai bayani, sannan kai kokari ka gane menene yace ka kare kanka daga shi. Abin kana da shi koko kana yin shi? In kana da shi ana bukatan gusarwa ka gusar, in kai kake yi ake bukatan ka bari ka bari. Sai Allah ya ce da za ku yi hakuri, in an ce ku yi kaza ku bar kaza, ku kara ma hakurin da juriya. Allah ya ce ina tabbatar maku da sai kun samu daukaka manya manya cikin al'amuran ku, irin wanda ba ku taba tsammanin za ku samu ba. A sheda mutane za su yadda su karbi rigakafin nan maza da mata, za a ci gaba da samun dawwammiyar lafiya da al'umma kenan lafiyayyu fiye da kila yadda ake da su yanzu. Amma rashin jin maganar likitoci da rashin jin maganar masu ilimi akan harkan, to yana haifar da matsala.
Shehin malamin ya ci gaba da jawo hankulan al'umma tare da kafa hujjoji da hadisai da kuma ayoyin Alkur'ani mai girma.
Malaman usulul fiqh sun faɗi wata magana, sukan cewa wai wadararu yuzalu. Sun ce idan cuta ta sauka a gari, ba a zaman jiran a ce me ya saukar da ita, me ya faru da ita. Sun ce ai maza maza ne ai mata taron dangi, a tabbatar an raba al'umma da ita tukuna, a kawar da ita tukun kafin a nemi me ya kawo ta. In an tsaya ana laliban me ya kawo, kuma kenan malaman lafiya kuna da kalubale. Lokacin da cuta ta sauka a wuri, gaskiya ne a aikinku akwai bukatan ku gane wace irin kwaya ce ko me ya kawo ta, amma kuma gaskiya ne a addini ku yi maza maza tukun ku fara yin maganin matsalar da ta samu masu ita. In ya so ku koma daga baya ku bincike, domin garin bincike wancan na ci gaba, wani kuma zai zo ya dauka. Malaman usulu ne suka faɗi wannan cewa ayi kokari ayi haka. Alkur'ani kuma na gaya ma kowa kar ka dauki kanka ka kai kanka makasa da kanka. Lokacin da aka ce maka ga magani ko ga abin da za ka sha ka samu kariya, yanzu misali wanda duk ke jin yunwa ai ya sanar da gakafin yunwa. Ta farko shine yayi kokari ya nemi abin da zai ci a daidai matsayin da yake kai. Rigakafin yunwa shine ka ci abin da kake da shi, ba wai abin da kaga wannan ci ba. Yayu ka ci abin da wani zai ce zo maka lalura kai kuma. To haka rashin lafiya take. Shi Al-Qur'ani Allah ya ce da kansa ya ce wala tulqu bi aidikum ila tahluka wa ahsinu inna Allaha yuhibbul muhsinin. Allah ya ce kashe dinku mutane, kar ba ku dauki kanku da kanku ku kai kanku makasa. Kai baka san abu ba, wanda ya san abu ya ce ga magani. In ka sha maganin nan, wannan sunan su kudi, maganin da suke yi na fatara, suna maganin talauci, suna maganin yunwa. Me ruwanka da neman a ina ka samu kudin? Karba tukun ka fara kashe cutar da ke jikinka, ko ba shine muhimmi ba? Kashe cutar kafin ka wuce can.
Na ba da ko dare ko rana ɗan allurar polio sun ka zo su shiga, tunda mata ne na ba su doki din su shiga su je su ba su. Saboda haka suna samun haɗin kai garan, kuma suna jin daɗi. Makwabtana suna koyi da irin rayuwa ta da suke ganin ina ba da ƴaƴana ana yi musu, domin ina gudun abin da ya same ni kada ya sami ƴaƴana. Bana fata hatta wannan sarauta da nake ta sargungura gu bana kauna in ji an ci ɗana ya gade ta.
Iyaye maza da mata, ku taimaki rayuwar ƴaƴanku, ta miƙa su a ɗiga musu maganin rigakafin cutar shan-inna, domin rayuwa ingantatta. Gwamnati na ƙoƙarin taimakawa wurin magance wannan cuta, domin yaran mu su kasance cikin koshin lafiya. Kyauta ake diga maganin, kada ka bari a barka kana ƴan kame-kame. Ka bata rayuwar yaranka ya zama ba yau ba gobe. Hattara lafiya uwar jiki.
To abinda ya sauka kenan, a madadin dukkan waɗanda suka taimaka aka hada wannan shirin, Jummai Alice daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya.
To madalla mun gode yanzu kuma ga Baba Yakubu Makeri da shirin jaridun Ghana.
Zan fara shirin jaridun ne da jaridar Ghanaian Times wacce ta rawaito kira da tsohon shugaban ECOWAS John Dramani Mahama ya yi wa takwarorinsa shugabannin yammacin Afirka da su kula da lamarin rashin aikin yi ga matasa, kuma su ba wannan al'amari muhimmanci saboda yana barazana ga zaman lafiyan yankinmu. Jaridar Ghanaian Times ta ce shugaba Mahama da ya ci gaba da cewa yawan matasa a nan yammacin Afirka wata dama ce da ya kamata mu yi amfani da ita don bunƙasa sashen ma'aikata saboda a gaggauta shugaban yankinmu. Jaridar ta ce shugaba Mahama da ya wannan tsokaci ne a taron kole na kungiyar ECOWAS na cikin 47 wanda aka yi a birnin Accra, inda shugaba Mahama da ya mika ragaman jagorancin kungiyar ga sabon shugaban ECOWAS Macky Sall na kasar Senegal. Idan muka leka jaridar Daily Graphic, za mu ga ta kawo labarin janye aikin rajista na masu zaɓe wanda suka isa shekaru 18. Jaridar Daily Graphic ta ci gaba da cewa shugaban hukumar zaɓe Dr. Kojo Afarjan shi ne ya ba da wannan umarnin dakatar da wannan aiki da aka fara a faɗin ƙasar gabaki ɗaya har sai hukumar ta kammala tattaunawa da kwamitin haɗin kan jam'iyyun siyasan ƙasar. Jaridar ta ce umarnin na shugaban hukumar zaɓen ya biyo bayan ƙin ba da haɗin kai ga wannan aikin rajistan da wasu jam'iyyun siyasan ƙasar nan suka yi cewa ba a tattauna da su yadda kamata ba. Jaridar Daily Graphic ta ce wannan labari dai yana kunshe ne a cikin wata sanarwa da daraktan yada labaran hukumar mai riko Mr. Christian Osufari ya sanya ma hannu. Ita kuwa jaridar Daily ta rawaito kashedi ne da babban jam'iyyar hamayya ta NPP ta yi a daidai lokacin da mukaddashin hukumar zaɓe mai kula da ayyuka a majalisa zai zama mai kula da harkokin zaɓen ƙasar, cewa kadai kuskura ya ƙara yawan masu zaɓe. Jaridar Daily ta ce wannan kashedi na jam'iyyar NPP da ya biyo bayan aikin rubuta sunaye na masu zaɓe da hukumar zaɓen ta fara ba tare da sanar da wasu jam'iyyun siyasan ƙasar ba, wanda su ne masu ruwa da tsaki a harkar zaɓe. Jaridar ta ce a cikin wata sanarwa da mukaddashin hukumar mai kula da aiki a majalisa ya sanya ma hannu a ranar Alhamis da ta gabata ne yake cewa za a fara rubuta sunayen masu zaɓe waɗanda suka isa shekaru 18 da masu neman su yi transfer register nasu da sauransu a faɗin ƙasar baki ɗaya, amma dai sanarwar ta gaza nuna ranar fara aikin da kuma randa za a ƙara aikin. Sai kuma jaridar The Chronicle wacce ta rawaito cewa wata alƙaliyar kotun ɗaukaka ƙara Justice Irene Charity Labi ta bayyana bakin cikinta ainun ga yanda shugabanni a ƙasar da suka rashi darajojinsu a duk fannoni daban-daban na ƙasar. Jaridar ta ci gaba da cewa Justice Labi dai ta yi wannan hurici ne a wurin buɗe taron addini wacce ƙungiyar African Biblical Leadership Initiative Abligana a takaice ta shirya a nan birnin Accra, inda ta danganta ƙalubalolin da ke addaban tattalin arzikin ƙasar da taɓarɓarewar sanin ya kamata na shugaban shugabanni a cikin kasar. Jaridar The Chronicle ta ce alƙaliyar da ta kira ga coci-coci da su karfafa tarbiyyar matasa don su kasance masu gaskiya da riƙon amana a matsayin su na shugabannin gobe. Da wannan muka kawo ƙarshen shirin jaridun mu na Ghana. Baba ya koma kiri sashen Hausa na muryar America a Accra.
Yanzu kuma ga ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aika mana.
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar America. Mai magana Kwamar Bishop Dauda Sabo unguwa Katsina, babban magatakar da kungiyar muryar talaka. To a yau zan ba zababbun shugabanni shawara, musamman gwamnoni da 'yan majalisa, domin shugaban ƙasa ba mu da matsala, muna da tabbaci insha Allah babu Buhari ba mu da wata matsala za mu samu da shi. Dama inda muke da tsari da kokwanto shi ne gwamnoni da kuma 'yan majalisa. Ni ina ƙara ba ku shawara cewa ku yaddara, kada ku yi wargi, kuma kada ku bari tarihi maimaita kanshi. Ma'ana ku APC ne mulkin ku, ana son a ga canjin da kuka ce za ku kawo. Assalamu alaikum Radio DIO. Sunana Hashim Mumin, ɗan Niger ne wanda yake zaune a kudancin Najeriya. Zan yi magana ne game da abin da ya shafi gwamnatin Jamhuriyar Niger da take kama wanga ɗan shugaban ƙungiyar kwale-kwale Musa Tangare. To gaskiya gwamnatin Niger ta kusa wuce gona da iri, saboda in wasu mutane masu hankali suka gane ba gwamnati ce wadda za ta haɗa kan 'yan ƙasa ba, gwamnati ce da take neman raba kan 'yan ƙasa, tunda ta ware wuce 'yan siyasa, ta ware shi kama shugabannin ƙungiya kwale-kwale. To gaskiya gwamnati ce da za ta ci gaba da ba mutane barazana har lokacin da zai kai su tabbatar da cewa su ne za su ci gaba da mulkin al'ummar Jamhuriyar Nijar. Saboda haka dan Allah ina nuna ma mai girma shugaban ƙasa Muhammadu Yusuf ya kiyaye da dokokin Jamhuriyar.
To madalla, yanzu mun zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a taƙaice.
Gwamnatin Amurka ta fitar da bayanai da dama da ta ce ta samo lokacin da aka kai samami a gidan da dakarun Amurka suka kashe shugaban ƙungiyar Al-Qaeda Osama bin Laden. Ofishin daraktan harkokin leƙen asiri ya ce fitar da takardun bayanan ya biyo bayan gagarumin nazarin da aka yi, wanda ya sa aka kafa doka da ta ba da umarnin ba da wannan bayanan. Bayanan da aka fitar jiya Laraba sun hada da bayanan sirri da wasiƙun da aka rubuta wa iyalan Bin Laden da jerin littattafai da aka rubuta da Turanci da aka samu a gidan, da kuma takardun bayanan hanyoyin amfani da na'urar kwamfuta da suke bayanai na dabarun da zai hana gano inda yake. Ƙungiyar ISIS ta kwace binnin Famira na ƙasar Siriya, abinda yake haifar da fargaban wata sabuwar guguwar lalata kayan tarihi musulmi masu daraja da ba za a iya maye gurabansu ba. Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta ƙasar Siriya mai cibiya a Birtaniya ta ce dakarun Siriya sun janye daga galibin biranen jiya Laraba.
To madalla, yanzu kuma a nan muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa. Sai an jima, ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri, ciki ko har da shirin nan na sai bango ya tsage na Jummai Ali. A madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman ita Grace Alheri Abdu wadda ya gabatarwa, sai Cubahiro Jedone wanda ya bada umarni, sai injiniyanmu na wannan lokacin Jim Harman, ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa sai an jima ku.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.